sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Alhamis 6 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana daukar matakin soke jam'iyyu 74 da rashin tabuka abin kirki a zabukan da suka gabata. Sannan za ku ji cewa bayan kafa rundunar tsaro ta Amotekun da shiyar kudu maso yammacin Najeriya ta yi. Suma kungiyar kabilar kudancin Kaduna wadda aka sani da Sokapo sun ce suma za su kafa tasu hukumar tsaron. A kokarin magance matsalar tsaro da gwamnatin tarayyar Najeriya take ta sanar da shirin daukar matakin takaita yawan layukan waya da 'yan kasar za su mallaka daga 1 zuwa 3. A yau akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin kuna ganin wannan matakin da gwamnatin ta dauka zai taimaka wajen magance matsalar tsaro a kasar? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar kari a farko, wato plus, sai a jiro lambar. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matukan farin cikinsa da nasara da ya yi a yau Alhamis a shari'ar tsige shi, yayin da wakilan labaran jaridun kasar suka sanar da wanke shi, kana shi kuma ya cecaki masu kallamirinsa. Sa'o'in bayan ya nuna jarida da ta ba da labari a wurin wata addu'ar karin kumallo ta ƙasa, Trump ya yi irin haka kuma yayin da yake jawabi a fadar White House akan abin da ya kira bukin murnan wanke shi da majalisar dattawa ta yi da akan zargi-zargi guda biyu da ake masa. Trump da ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba, yana mai cewa mun shiga tsaka mai wuya akan rashin adalci. Tun da fari dai taron na wato taron addu'ar ta karin kumallo wadda aka yi ta ƙasa a nan birnin Washington DC, Trump da ya daɗe yana yi wa 'yan Democrat shagube a yunkurin tsige shi da suke yi. Ya ce ƙasar ta shiga cikin wani mawuyacin hali akan wato sakamakon wato ayyuka na wasu azzalumai kuma marasa gaskiya. Ya ce sun yi kokari su mana ɓanna amma kuma sun ƙare su kai wa ƙasarmu babban lahani. A jiya Laraba, daraktan hukumar kula da manyan laifuka ta Amurka wato FBI Christopher Wray ya ce shekarar da ta wuce ta 2019 ita ce shekarar da aka rasa rayuka na aikata ta'addanci a cikin gida, tun lokacin da wani bam ya tashi a wata babbar mota a birnin Oklahoma a shekarar 1985, wanda ya kara da cewa zai kara wato tashi tsaye wajen yaki da abin da yake janyo tashin hankalin da ya zama kan gaba na aiki da hukumar take yi. Karuwan hare-hare da muka gani a shekarar da ta gabata wani ƙarin haske ne na ci gaba da irin barazanar da tashin hankalin na masu tsatsauran ra'ayin cikin gida suke yi. Ya ce wato kuma wanda ake aikata laifuka na ƙiyayya. Ray ya bayyana haka ne a shirye-shiryen da yake yi na ba da bahasi a gaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai. Irin waɗannan laifuka da wato ba su da iyaka a nan Amurka, kana tare da taimakon yanar gizo irin waɗannan ƙungiyoyin suke samun damar kaiwa ga ko ina a cikin ƙasar ta Amurka. Hare-hare da Turawa, fararen fata masu tsatsauran ra'ayi suka kai da wasu masu ra'ayi na cikin gida ya ƙara karuwa a cikin 'yan shekarun nan. A cewar hukumar ta FBI, masu tsatsauran ra'ayi na cikin gida sun kashe mutum 39 a wasu hare-hare daban-daban har guda 5 wato cikin shekara guda da ta gabata ta 2019, wanda idan aka kwatanta da mutane 4 abinda ya shafi wasu hare-hare a cikin shekarar 2018. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon cutar coronavirus ya ci gaba da karuwa a yau Alhamis, yayin da rahotanni suka ce hukumomin yankin Wuhan za su tattara mutane da suka kamu da cutar a biranen yankin. Jama'an sun faɗa a yau Alhamis cewa mutane 563 suka mutu sakamakon coronavirus, wanda ke tabbatar da ƙarin mutuwa 73 cikin wuni guda. Haka zalika mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar sun haura 28,018. Adadin mutuwar na yau Alhamis shi ne mafi yawa da aka samu cikin wuni guda tun lokacin da wannan cutar ta ɓarke a cikin watan Disamba. Akwai mutane 150 da aka tabbatar da sun kamu da cutar a wasu ƙasashe 23 da ya haɗa da mutuwar mutum guda a ƙasar Philippines, mutuwar farko da aka samu a wajen ƙasar China. Wani likitan China da ya fito ƙarara ya yi kashedi a kan ƙwayar cutar a cikin watan Disamba, shi ma ya mutu da coronavirus a cewar kafafen yaɗa labarai da dama ta ƙasar. Bayan da ya yi kashedin, 'yan sanda sun kama Dr. Li wanda yake ya nuna cewa ya kamata a tashi haikan, kuma an kama shi ne da laifin rashin gaskiya da kuma yada jita-jita, wanda hakan zai iya jefa jama'a cikin rudani. Da ƙarshe, kasan Senegal kuma ta fara daukar matakan kariya a filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin Dakar daga cutar coronavirus, biyo bayan wani da ake zaton shi ne mutum na farko da ya kamu da cutar a nahiyar Afirka a cikin watan Janairu. Amma duk da cewar gwajin da aka gudanar akan wanda ake zaton ɗan ƙasar Ivory Coast ne ya nuna ba shi ɗauki da cutar, amma dai Senegal ta ci gaba da ɗaukan muhimman matakai.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. Hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana ɗaukar matakin soke jam'iyyu 74 don rashin taɓuka abin kirki a zaɓukan da suka gabata na aƙalla samun kashi 25 na yawan ƙuri'u a jihohin Najeriya 36. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da cikakken rahoton.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta bayyana ɗaukar matakin soke jam'iyyu 74 don rashin taɓuka abin kirki a zaɓukan da suka gabata na aƙalla samun kashi 25 na yawan ƙuri'u a jiha ɗaya daga jihohin Najeriya 36 da ko aƙalla samun kujerar kansila.
You will recall that prior to the 2019 general election, Nigeria had 91 political parties. One more party was registered by court order after the election.
Yanzu ku tuna gabanin zaben 2019, Najeriya na da jam'iyyu 91 ne. Kotu ta yi wa jam'iyya ɗaya rajista bayan zaben, wanda hakan ya sanya adadin jam'iyyun suka zama 92. Tsarin mulkin Najeriya ya ba wa hukumar zaben hurumin kula da rajistar jam'iyyun da kuma soke rajistar su, inji shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu a jawabin da ya gabatar a helkwatar hukumar da ke Abuja. Sakamakon soke jam'iyyun 74, yanzu Najeriya ta saurar da jam'iyyu 18 ne masu hurumin shiga zaɓe. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya yi ƙarin bayani.
Idan jam'iyya ta kasa cin aƙalla wani kaso daga zaɓuɓɓukan tarayya ko na majalisar jiha, ko aƙalla kujera ɗaya ta majalis ta matakin kansila a zaɓuɓɓukan ƙananan komi, a nan ina magana akan irin zaɓuɓɓukan da ita hukumar zaɓe take gabatarwa, wadda a nan faɗin tarayya yadda ita hukumar zaɓe ta ƙasa da kanta take gudanar da zaben ƙananan komi, abin da ake kira ƙananan komi, wato area councils. Idan jam'iyya ba ta ci ko ɗaya cikin waɗannan kashe ba, to lallai bata cancanci ta ci gaba da zama kuma abin da doka ta tanada kenan, kuma da shi aka yi aiki.
Yanzu su waɗannan jam'iyyu da aka soke su, menene makomarsu kenan? Shikenan akwai wani abin da za su iya yi ne ko doka ta nuna su kan shikenan sun zama tarihi?
Irin matakin da aka musu rajista kuma suka zama jam'iyyu a baya, an riga an rushe an rufe wannan babi din. Sai dai idan suna buƙatar sake zama jam'iyya, sa iya sake neman sabuwar rajista, kuma kuma zaɓe sai ta duba ta ga cancanta su akan sabbin ƙa'idojin da aka shimfiɗa.
Shin za su iya nema da sunayen da aka soke su da su, ko kuma sai sun sauya suna?
Ai, in abu a manta ba, a baya a tarayyar Najeriya an taɓa yin jam'iyya mai sunan PRP, yanzu ma an sake. Saboda haka idan suna son sake rike wannan sunan su, sai su dawo su bi ka'idojin da yanzu kuma aka shimfiɗa wa da za su cika kafin su zama sabuwar jam'iyyar da za a kira ta a cikin jam'iyyun da tarayyar Najeriya za ta kira su jam'iyyu.
Daga fito wannan labarin, akwai mutane da suka ce ai ma da an maida jam'iyyun uku ma ko biyar ma, wato 18 ɗin da aka bari ɗin ma sun yi yawa sosai.
Ita kuma zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba, dokoki take bi, yi saboda haka ba ta da ra'ayin ko ai kaɗan ko ai da yawa.
Hukumar zaben ta sanar da cewa bana za ta gudanar da zaben gwamnan Edo a ranar 19 ga watan Satumba, sai kuma na Ondo a ranar 10 ga watan Oktoba. Nasura da mai likayen murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Talaka kabar kuka kuri'ar kayancinka ka rike makamanka.
A gaida Nasir Adamu El Hikaya. Biyo bayan kafa rundunar tsaro ta Amotekum daga shiyar kudu maso yammacin Najeriya, su ma kungiyar yan kabilar kudancin Kaduna waɗanda aka sani da Sukapo sun ce za su kafa tasu hukumar tsaron. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana da cikakken rahoton.
Kudu da arewa gabas da yamma, labarin taɓarɓarewar tsaro na addabar al'umma da ke zaune a ƙananan hukumomi har sun fara yunkurin ɗaukar mataki. Na baya-bayan nan ma dai shine na ƙungiyar 'yan kudancin Kaduna wanda ake kira Sokapu, da suka ce su ma za su kafa nasu hukumar tsaron. Kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa, shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilu na shiyar arewa Mark Amani ya ce yana goyon bayan wannan yunkuri.
Babu yadda za a yi a ce ƙasa tana zama Boko Haram ta zo ta haddaba kasan nan ga masu satan mutane a biya miliyoyin dollars ba ma naira ba, ga masu satan shanu, ga kawai gaba daya kullum babu ranar duniyan da ba a kashe mutane a Najeriya. Sannan waɗansu suna nunawa kamar Najeriya ma tasu ne kawai, wanda ba daidai ba ne. Idan in har za mu fito mu gaya kanmu gaskiya, ko shakka babu, ni nake tabbatar maki babu wanda zai tunani cewa zai nemi jami'an tsaro. Menene aikin sojoji, menene aikin 'yan sanda, menene aikin civil defense da sauransu? Amma tunda abin ya zama mun sa mugunta da munafanci a kasan nan, wallahi duma abin da za yi, maganar su kafo da suka yi ko shakka babu, magana su dutse ne.
Ita ma Hajiya Aisha Shu'aibu Galma, yar jihar Kaduna, ce ga ra'ayinta a game da kafa kungiyar.
Wannan yunkuri da suka yi abu ne mai kyau kwarai da gaske, saboda abubuwa sun taɓarɓare sun lalace yanzu. Wato a Kaduna muna neman matakan tsaro da dama, ba 'yan sanda kaɗai ba, ba 'yan ƙato da gora ba, ko ba komai, saboda yaranmu, matasa da sauransu. Domin abu ya taso mara kyau, a koyaushe matanmu ne da yaranmu matasa mu ne muke shiga cikin wata rigingimu da ba mu iya fidda kanmu, dole sai mun nemi taimako. Wannan kungiyar da suka fito suka kafa kungiya ne da na goyi baya ai haka, domin ni ma uwa ce, ni ma mace ce, so sun yi shi akan hanya kwarai da gaske, ina murna da haka.
A can jihar Katsina kuma, karamar hukumar Kaita ce ta fito da wani sabon salo na daban, kamar yadda shugaban sashen mulki na karamar hukumar Aminu Muktar Bakori ya bayyana mani.
Nan kwamitoci sun kama hadda warwar, kuma warwar din nan su magade su za su yi mana lidin mutum 7-7, su wannan mutum 7-7 din su ma za su ɗauki kuma mutum 10-10 matasa, wanda matasan nan masu jini a jika ne. Duk information da ake so za su riƙa nemo shi su gaya ma 'yan magade, su kuma magade su gaya ma 'yan sanda, kuma magaya wannan matasan su za su zama kamar 'yan banga, tunda muna da 'yan banga. Amma sun yi kaɗan ne, to za a haɗa da su kamar dokar da gwamna ya bada cewa babu hawa babar ƙarfe 7 zuwa ƙarfe 6 na safe. To wayannan matasan da wannan bangar na ward za su tabbata an yi haka, muddin aka tsare din yadda aka hana yawo da babar nan, in Allah da za mu samu sauki, komai daga Allah yake, amma insha Allah mun san Allah zai kawo mana waraka wannan abu.
Majalisar Dattawan Najeriya a yanzu haka ta nada kwamiti mai kunshe da mutum 56 da za su duba yiwuwar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul, domin a samu a kafa hukumomin tsaro masu zaman kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Masu sauraro, a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na sanar da shirin takaita yawan layukan waya da 'yan ƙasar za su iya mallaka daga 1 zuwa 3. Shin kuna ganin wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro a ƙasar? Amma kafin nan, bari mu shakata da wannan waƙar.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kira daga jihar Yobe, da wa muke magana?
Ma mai cajin waya ba karwal duniya dai.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
Na'am, ra'ayina kan maudu'in yau dai. Wannan takaita layukan nan ba zai kai abun da zai magance matsalar tsaro ba.
Eh,
ni dai a ra'ayina ya kamata gwamnati ta tashi ta tsaya ta nema mutane aikin yi.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Niger, da wa muke magana?
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gobe a Kimba.
Muna jin ka, Ibrahim mai wankin hula, menene ra'ayinka?
To gaskiya ni a ra'ayina da sauran 'yan Najeriya, wannan ba zai magance mana matsalar tsaro a Najeriya ba. Domin saboda abin da yake akwai ainihin ƙwararru wanda yake Allah ya hukunci sun ƙware a harkar tsaro, sannan kuma ɓangaren kwamfuta ɗin nan muna da ƙwararru wanda suke sule ga sun ƙware a ɓangaren kwamfuta. Babu abin da yake dacewa ya cancanta a ƙasarmu Najeriya. Arzikin da Allah ya hori a tsaya a gina ƙasar, kowa a bashi haƙƙin shi bakin iya gwargwado a gina ƙasar.
Ba ka ganin idan aka takaita kowa za a iya kamar waɗanda suke satan mutane ɗin nan, za a iya amfani da na'ura a gano inda suke, tunda an yi rijistar lambobi an takaita yawan layukan waya.
Eh, to ai idan aka ci hakan zai yi hutun rijista da aka ba za ta yi amfani ba kenan. Ai su ainihin kamfanonin duk wanda yake kiran waya, kamar da muke jin labari ko muke samu, ai duk wanda kira sun san inda yake, ga inda yake. Kawai dai ba aikin ne ba za a yi ba, ba za a magance wannan ɓangaren ba ne, ba shi ne kawai.
To mun gode, Ibrahim mai wankin hula. Yanzu kuma sai Kwantagora, da wa muke magana?
Ina magana da injiniya mai gero makiri Lulu Kwantagora, jihar Niger.
Muna jin ka, injiniya, me ra'ayinka?
Ra'ayina wai a ce a tsaye da layi da ɗaya zuwa uku ya yi zo, wannan ba ta hishe mu, ba maganin, ba maganin tsaron za ta yi. Magana ga inda aka yi a ɗauki mataki ba a ɗauka ba. Ai, in haka ra'ayi to sai a ce wurin rijista, kowa sai ya kawo ID card na ɗan zama ɗan ƙasa, sai a yi mai rijista a san ɗan Najeriya da ɗan waje.
Ai, injiniya, ai yanzu in za a yi rijistar layi, ana kowa yana ba da shaidar kati ko na shi ɗan ƙasa ne kafin ya sai layi.
To yanzu ana wallahi akwai layin da za a sai kaje, akwai su masu sai da layin da rijista suke yi su ba mutum sai su layi. Wannan ba a gane ko ne, don haka dai a canza lale. A samu matasa, a samu su harkar yi, wani ta tsare haƙƙoƙin bayan Allah, don ana son zama layi. Amma maganar wa'azi a ɗauki mataki wajen wani layi, wannan duk ba shi ke kawo tsaro Najeriya ba.
To mun gode, injiniya, da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Yobe, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abubuwan Zam, kasuwar da Maturu.
To muna jin ka, me ra'ayinka?
To ni dai ra'ayina gaskiya takaita layin nan ne a nawa nazari ba zai iya kawo ci gaba a wannan tsaro ba. Kawai abin da ya kamata gwamnatin ƙasa ta Najeriya, kamar yadda kowace gwamnati ta sa idanu a ƙasarta, ta ɗauki ma'aikata da na ciki da na waje, suke fafatawa, suke daidan ƙoƙarinsu dangane da su kawo zaman lafiya a ƙasarsu. To mu ma Najeriya haka za mu koyi da waɗannan ƙasashen. Sannan kuma jami'an tsaronmu da suke fafatawa, ya kamata a sama musu kayan aiki ingantacce isasshe, saboda wani lokacin rashin isasshen kayan aiki ma yana ɗan kamu cikas. Wannan shi ne ra'ayina. Ku tashi lafiya. Sunana Abubuwan Zam, kasuwar da Maturu.
To mun gode da wannan kira naka. Daga jihar Maiduguri, da wa muke magana? Daga jihar Borno.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana? Daga Maiduguri.
Suna Bukar Tajuwa daga Maiduguri.
To muna jin ka, me ra'ayinka?
Ni ina ga wannan da suka ce wai layi uku hanyoyi zai magance maganin tsaro, duk ba mu fita ba ne ba. Ko layi goma ma ba zai magance maganin tsaron ba, saboda kamfanin nukan sune suke da matsala, ya kamata a ce ko da layi ɗaya mutum yake da shi ne magana su ba da information cewa ga inda yake.
To mun gode da wannan kira naka daga Kaduna, da wa muke magana?
Azza barka dai da yammaci.
Yawwa barka dai, da wa muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigatsakar na tarayyar Najeriya.
Muna jin ka Murtala, yayin ra'ayinka.
Hajjia, to su wanda ya kawo wannan tsari ba za mu ce bai kokari ba, amma gaskiya ni ban ga shi ma yin haka ba. Mu muna tunanin su ce mana akwai wata na'ura da suka kawo wanda duk wanda ya buga waya ana ganin shi a wannan cikin na'uran, duk inda ya tafi ana ganin shi, shi ne ko za mu ce su shigo da mu zamani. Amma har yanzu ina son gani wani abubuwa da ake a kasar nan irin na dada, wanda ko wasu kasashe Afirka sun wuce wannan zamanin. Ana zamani ne na technology, na ci gaba da komai. Ya ko layi ɗaya ne mutum zai ta'addanci, ko da rabin layi ne ana ta'addanci da shi. An kama mana mutum nan, mun je har ofishin MTN sun ce ba za su ba mu information ba, sai mun je kotu. Ya kamata ne a ce su gwamnatin su ce duk wanda ya je su ba su bayanan da aka sace musu mutum a ba su ba wani shamaki. Amma duk wannan ni ba mu fa wani nasara da za a yi, da fatan dai Allah ya sa kawai mu dai Allah ba mu nasara, mu kuma Allah ya tare mu gaba ɗaya.
To amin. Daga Maiduguri, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, da Haruna ne, makaniki ne da Maiduguri.
Muna jin ka Haruna, makaniki.
Na'am, wato ni wannan takaita layi da aka ce za a yi nan, ina ganin kaman gaskiya amfanin ta ce ne, gwanda a samar ma matasa aikin yi, ina ganin duk dai abin da zai kawo matsala.
To mun gode Haruna, makaniki, da wannan kira naka. Daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Sama'ila Isfawa, kasin ma daki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
Muna jin ka Sama'ila, me ra'ayinka?
To alhamdulillah, ra'ayin nan maganar layin wayan nan ba zai kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya ba. Gaskiya abinda nake kira ga shugaba Muhammadu Buhari zai gane. Shugabanci da adalci, kyautata ma jama'a, adalci shugabanci shi zai kawo ƙarshen wannan abu. Da kuma a dubi ƙasar halin da take ciki, a tsaya a fidda kuɗin ƙasar, a roƙi Allah malaman zaure, a tsaya a roƙi Allah da waɗanda suke daji da Boko Haram, waɗanda suke cikin gwamnati, a gane Ubangiji Allah ya bayyana su, ya bayyana gaskiya. To shi zai kawo ƙarshen wannan abu, da adalci shugabanci ne adalci. Sai magana Sama'ila Isfawa, kasan ma da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
Mun gode Sama'ila. Daga jihar Sokoto, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Imamu ne daga jihar Sokoto, dukan asara.
Muna jin ka, me ra'ayinka?
To gaskiya kamar yadda shi minista ya fito da wannan tsari, akwai hikimomi ciki, amma kuma ana dukan jaki ne an bar take. Saboda abinda ke waruwa, wannan ababuwan da yake yi duk kamfunan wayan su suka haɗa wannan abin, yanzu abubuwa abu da suke gaban zaki dai ka sunan kawai shiga yanda ake tallan layin waya a titi a hanya, kai tsaye zaka ce layi ka sa a waya kai abinda zaka yi da shi. Haka alhali kuma makotan kasashe mun ga ba samun layi ba ya da sauki, ko ga ɗan ƙasa ba ne bako. Amma ana saitin layukan waya a kasuwa a titi, a yi ma rijista kai tsaye, ko layi ɗaya aka ce ka mallaka, wani sai ya mallaki ɗaya haba sai ya kawo.
To mun gode da wannan kira naka, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Masu sauraronmu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 3:54, ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Matsayin ƙwallon ƙafa a Najeriya rukunin ƙwararru ya cira sama daga mataki na 77 zuwa 55 a duniya, kamar yadda sakamakon bayanan rahoton shekarar bara na ƙwallon Professional League na Najeriya ya tabbatar. A yayin da nahiyar Afirka, Najeriya tana matsayi na 8 a wannan rukunin. A gasar ƙwallo na kakar bana kuwa, a Najeriya an samu ingantuwar tsari da kuma yadda ake gudanarwa, musamman a fannin alƙalanci, kamar yadda wani mai ruwa da tsaki a harkar ƙwallon ƙafa ya shaida mini.
Sunana Halilu Muhammad Teli.
ina kuma jami'in yaɗa labaru na kungiyar kwallon kafa ta Gombe United. Eh, to babu shakka idan ka duba a kakar kwallo ta bana an samu sausaye sosai, kuma dole za a yaba wa hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta nufi karkashin LMC, saboda gaskiya akwai ingantuwa musamman wurin alƙalancin wasa. Idan ka duba a da koya za a inda mutum yana gida sai ya samu nasara, amma gaskiya kakar kwallo ta bana akwai sausaye, domin idan muka duba kamar a makon nan da ya gabata a fafata da an samu nasara, waɗanda suka je har gida suka doke wa club sun kai kusan hudu wanda suka samu nasara a waje da gida, wanda gaskiya yawa kaman kaga kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars ta je har gidan Sunshine Stars yanzu tana cikin waɗanda suke tashi, don ta zo ta sha wiki ma a nan Gombe tana samu a waje, amma an je an rike ta gida sai canja rasu. Sannan kuma kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ita ma ta je ta yi tafiya, ta je ta samu kunnan doki. Sannan akwai kungiyar kwallon kafa da dama waɗanda gaskiya sun taka muhimmiyar rawa, kuma duka wannan bai bari su nasara ba da irin kokarin da kanin wasa suke.
A fannin kwallon kafa na nahiyar Turai kuwa, Real Madrid ta yi cin kaca ne ma Real Zaragoza a fafatawar da suka yi a daren jiya Laraba, ta zura da kwallaye hudu ba ko ɗaya a ragar Zaragozan. Ita ma dai kungiyar Liverpool ta lallasa West Ham United da ci biyu ba ko ɗaya, a yayin da Manchester United ta samu galaba akan Manchester City da ci ɗaya mai ban haushi. Sai dai duk da nasarar United din, hakan bai hana City din ba kaiwa ga gasar ƙarshe a gasar cin kofin Carabao. Sai dai kuma a halin da ake ciki a Najeriya, mahukuntar gasar Premier ta janye takunkumin haramtawa magoya bayan nasarar United zuwa kallon wasar da United din ke yi har na tsawon wasanni biyar a jere, sabili ta da husuma tsakaninta da club din Plateau United a garin Lafiya a jihar Nasarawa. Abdulwahab Muhammad, Mura Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Madalla, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana matukan farin cikinsa da nasara da ya yi a yau Alhamis a shirye tsige shi, yayin da kanun labaran jaridun kasar suka ce suke sanar da wanke shi, kane shi kuma yana cikakkar masu kallabirinsa. Sa'o'i bayan da ya nuna jaridar da ta bada labari a wannan labarin a wurin addu'ar ƙasa ta karin kumallo, Trump ya yi irin haka yayin da yake jawabi a fadar White House akan abin da ya kira bukin murdan wanke shi da majalisar dattawa ta yi akan zarge-zarge guda biyu. Sai dai Trump ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon cutar coronavirus ya ci gaba da karuwa a yau Alhamis, yayin da rahotanni suka ce hukumomi na Wuhan za su tattara waɗanda suka kamu da cutar a biranen da ke yankin. Jami'ai sun faɗa a yau Alhamis cewa mutane 563 suka mutu sakamakon coronavirus, wanda ke tabbatar da ƙarin mutuwa 73 cikin wuni guda.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladas Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya.